Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan la'asariyar Laraba 23 ga watan Agustan shekarar 2017. A kamitoci da suka hada da 16, 21, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Baba Yakubu Makeri ne tare da Maryam Dauda. Zamu gabatar muku da shirin mu na wannan la'asar. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanan labarai.
To a yau Laraba ne masu kada kura'a a ƙasa Angola ke zabar sabon shugaban ƙasa dan maye gurbin da daddan shugaban ƙasa Jose Eduardo dos Santos, wanda zai sauka daga kan karagar mulkin ƙasar bayan shekaru 38 akan kujerar. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya gwammace ya zama sanadin samun gagarumin matsalar kasafin kuɗi maimakon ya kasa iya cika alƙawarin da ya yi a lokacin yakin neman zaben sa na gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico. Ita kuma rundunar sojan ruwan Amurka ta kori komandan tawagar jiragen ruwanta ta bakwai bayan wasu haɗura da dama na cin karo da wasu jirage a teku da suka faru.
To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar yau ne ranar tunawa da kawo ƙarshen cinikin bayi a duniya. To ko ya wannan lamarin yake a ƙasashen
mun ga inda an kai kuɗin aure saboda ire-iren wannan abin an kasa an kai bincike an kwasa arme. Akwai waɗanda ma suna ga son ma a ce musu su bayi ne tunda kana ganin su in ka kai wurin biki sai ka ji sun buga gangami sun ce su bayi na sun to wurin mai gidansu shi ba su abin da sun ka ci.
Akwai kuma hira da muka yi da Sheikh Armiyau Shaibu akan wannan batun na zancen bayi. Kana kuma muna da rahoto akan sakamakon bincike da ofishin babban sakataren shugaban ƙasa da kuma ofishin ko kuma hukumar NIA kenan a Najeriya, wanda aka dora wani tuhuma na cin hanci da rashawa, kuma an riga an gabatar da wannan rahoto ga shugaban ƙasa. Ladan Ibrahim Ayawa zai shigo da shirinsa na himma ba ta garago, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Laraba ne masu kada kura'a a ƙasar Angola ke zabar sabon shugaban ƙasa dan maye gurbin da daddan shugaban ƙasa Jose Eduardo dos Santos, wanda zai sauka daga kan karagar mulkin ƙasar bayan shekaru 38 akan kujerar. Ana sa ran jam'iyyar dos Santos ta MPLA da ke ƙarƙashin jagorancin ministan tsaron ƙasar João Lourenço, wanda jam'iyyar ta tsaida a matsayin dan takararta, za ta samu isassun kuri'un da za ta ci gaba da kasancewa a kan mulki. Sai dai duk wanda ya lashe zaben zai fuskanci matsalolin tattalin arziki a ƙasar mai arzikin man fetur, wadda ta fuskanci koma baya sakamakon faduwar farashin man fetur. Jam'iyyar MPLA ce ke mulkin ƙasar Angola tun daga lokacin da ƙasar ta sami 'yancin kanta daga ƙasar Portugal a shekarar 1975.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya gwammace ya zama sanadin samun gagarumin matsalan kuɗi na kasafin kuɗi maimakon ya kasa cika alƙawarin da ya yi a lokacin yakin neman zaɓensa na yin abin da ya kira mai matuƙar muhimmanci, wato gina katanga tsakanin iyakar Amurka da makwabciyarta ƙasar Mexico. A lokacin wani gangami mai kama da yakin neman zaɓe a jiya Talata da Maraice a birnin Phoenix na jihar Arizona, Shugaban Trump ya ce idan ta kama a rufe ma'aikatun gwamnati sai mun rufe ɗin, amma kuma sai mun gina wannan katangar. Ya kuma ƙara da cewa zaɓen shi da aka yi a watan Nuwamban bara, Amurkawa sun yi hakan ne don ya ɗauki mataki a kan baƙi da ke shigowa da kuma waɗanda suka shigo ƙasar. Sai dai kuma kafin wannan katangar ta ginu, dole ne Majalisar Dokokin Amurka ta amince da kuɗaɗe da za a yi amfani da su wajen gina ta, kuma gashi har yanzu Majalisar ba ta kammala tsara kasafin kuɗaɗe na shekarar 2018 ba, wadda za ta fara aiki daga ranar 1 ga watan Oktoban wannan shekara. 'Yan majalisun daga jam'iyyar Democrat na adawa da wannan shiri na gina katangar, abinda ya sa Trump ya kira su 'yan hana ruwa gudu a daren jiya Talata. Haka kuma shugaban ya yi amfani da wannan damar gangamin ya cicciki kafafen yaɗa labarai, inda ya kwatanta 'yan jarida da masu cin amana. Ya kira su miyagun mutane waɗanda ba sa son ƙasarmu.
Rundunar sojan ruwan Amurka ta kori komandan tawagar jiragen ruwanta ta bakwai bayan wasu hadira da dama na cin karo da wasu jirage a teku da suka faru. Ciki har da hadarin da ya faru shekaran jiya Litinin wanda a cikin sa sojojin ruwan Amurka guda 10 suka rasa rayukansu. Komandan sojan ruwa Admiral Scott Swift shine yanzu aka nada dan ya maye gurbin Admiral Joseph O'Quinn yau Laraba. Bayan hukumomin sojan Amurka suka bayyana abin da suka kira rashin amincewa da ingancin shugabancin sa na jagorancin irin wannan rukunin na sojan ruwa. Dama a watan Janairun da ya gabata ya kamata Mr. O'Quinn yayi ritaya, amma aka dage bayan da jirgin ruwan USS John S. McCain ya zamo jirgin ruwan yaki na sojan Amurka na biyu da ya kara da wani jirgin dakon kaya a watannin baya. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
An dage wata ganawa tsakanin babban mai ba da shugaban Amurka shawara Jared Kushner da kuma kusoshin ma'aikatan harkokin wajen kasar Misra, abinda ake ganin nuna rashin jin dadin shawarar da Amurka ta dauke ne ya yanke ko kuma na yanke taimakon agaji da ake ba kasar ta Misra. Ya kamata ministan harkokin wajen Misra Sami Shukri ya gana da Kushner da wasu manyan jami'an Amurka yau Laraba. Amma sabuwar ajendan abubuwa da ministan Shukri yayi zai yi ta nuna cewa an soke wannan ganawar. Ofishin shugaban Masar Abdul Fattah Al-Sisi ya ce duk da haka shugaban zai gana da tawagar ta Amurka a yau. Wannan mataki da ke nuna rashin jin daɗin Masar na zuwa ne bayan da Amurka ta ɗauki shawarar yanke agaji na kuɗi da makamai na kusan dala miliyan 100 zuwa Masar, da kuma jinkirta bada ƙarin kuɗaɗe na kusan dala miliyan 200 don ƙara don dakarun sojojin ƙasar ta Masar. Amurka ta ɗauki matakin ne don maida martani a kan gazawar da Masar ta yi wajen mutunta harkokin haƙoƙin bil'adama da kuma ƙin sassauta tsauraran matakan da gwamnatin ƙasar ta ɗauka a kan ƙungiyoyin ƙasa da na masu zaman kansu.
Ƙasar China ta bayyana rashin jin daɗinta da sabbin takunkumin da Amurka ta sanya a kan wasu kamfanonin ƙasar da na Rasha bisa zargin suna taimakawa shirin makaman nukiliyar Koriya ta Arewa. Wata mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen China, Hua Chongyang, ta faɗa a wani taron manema labarai cewa takunkumin da Amurka ta sanya ba zai taimakawa ƙoƙarin da China da Amurka ke yi ba wajen takawa shirin nukiliyar Koriya ta Arewa birki.
Tumadalla. Labaran duniya kenan kuka ji daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yau ranar 23 ga watan Agusta, rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don tunawa da ranar kawo ƙarshen cinikin bayi a duniya. Majalisar Ɗinkin Duniya tana shirya shagulgula da dama a wannan ranar a faɗin duniya don fahimtar da al'umma a kan muhimmancin kawo ƙarshen bautarwa. To, ko da gaske ne wannan batu na bautar da bil'adama ya zo ƙarshe? Tambaya kenan da na yi wa Shek Armiyau Shu'aibu, tsohon shugaban hukumar ilimin Islamiyya na birnin Accra kuma kakakin shugaban limaman Ghana.
A yanda hali ya kasance a da can, inda aka bautar da mutane musamman mamunan daga Afirka, irin kakanninmu da aka bautar da su, aka ɗibe su, aka sa su aiki sun kai wannan, mun kai da ƙarshen wannan akan hanyar doka. Amma akwai waɗansu al'adu da suke gudana har yau daga nan cikin Afirka, wanda ke akwai waɗanda har yau ake ganin su kamar bayi ne, wannan yana nan. Banda wannan kuma, misali a nan Ghana ma akwai su haka nan, muna cewa child trafficking, ana ɗaukan yaro ne ɗan ƙarami a kai shi a bai da shi hannun waɗansu, suna amfani da shi zama iyaye, suna karɓan kuɗi a hannunsa. Wannan huska ɗaya kenan. A wani huska na biyu na bautarwa, wanda yake misali akan yaudari ya mace a ɗauke da kamar za a sa ta za ta wani aiki mai da makanta amfani, amma sai a je da ita wani wurin da ke a sa ta cikin halin karuwanci, wanda yake idan ta yi karuwancin nan amfani da ke take samu daga cikin ina komawa hannun wanda ya shine mai gidanta ko magajiyanta. Wannan duka hanya ne na wato muguntar mutum, kuma rashin adalcin mutum ne zuwa ga ɗan uwansa mutum. Wannan shi ne abin da ya ɗauko asali tun daga lokacin da Turawa ‘yan mulkin mallaka suka gudanar da irin wannan. Ana cikin wannan halin da kamar nuku wanda ke daban-daban. Akwai irin yadda ake bautar da mutane idan an ajiye musu halin cinikin da yake ina son cikin bashi wanda ke na fitur wanda ke shi ba su samu wani ɗinkin kansu sun da wani bashi ya yi nauyi a kansu. Misali, har yau wajen Kaduna ko Afirka nan a halin Turawa mu har yau kamar cikin halin bauta muke, kullum akwai bashin da ake ganin ana bin Afirka. Saboda haka nan dukiyar da ke Afirka ma ana kwashewa ne a tafi da shi cikin wani hali. A yadda ake ganin irin na da ya gushe. To amma an sa musu sabon launi, launin nan na zuwa ta fuska daban-daban da makamai inda da nuna.
To shak, ko menene mafita akan wannan batun?
Abin da zai iya kasa wannan kawai shi ne ta fuskan doka, ta fuskan halin mutum a iya a tabbatar da adalci wanda ke mutum bai isa ba ya tauye hakkin ɗan uwansa mutum.
To shak, bari mu duba a irin kamar yadda kake zancen ana irin aikata wannan a kai yara ƙanana a sayar su, wasu ma ana iya ƙetarawa da su a kai su ƙasashen Laraba irin su Kuwait, Oman, Dubai da sauransu ana musu irin wannan abin. To na san hukumar kula da al'adu da ilimi na Majalisar Ɗinkin Duniya ta UNESCO ta ita ke kula da irin ko kuma wannan ranar. To kana ganin UNESCO ba ta da labarin irin waɗannan abubuwan da ke faruwa ne, shi yasa har yanzu wannan abin ke ƙara ci gaba?
Na yi imanin UNESCO tana da labari, sai dai abu ne wani lokacin akan faɗe shi a baka amma ba shi a zuciya, ko kuma abin akan faɗe shi ne kamar ana nufin kirki amma da wani manufa daban. Idan ba hakan nan ba, akwai labarai ƙarara wanda yake an tabbatar da su, akwai zane-zane da an kai, akwai an yi irin bincike-bincike, akwai waɗansu cibiyoyi da hukumomi da an kai su saboda kiyaye haƙƙin bani Adam. Waɗannan da kasu suna nan, sai dai kawai an kasa ɗauki mataki ne na gaskiya a iya a kawo ƙarshe ga wanga-wanga irin musiba da ke bin mutane.
O madalla a gaida wato Shak Armiyau Shu'aibu na ofishin babban limamin Ghana. A jamhuriyar Niger kuwa batu na al'adu akan bauta suna lalata al'amura kamar yadda Malam Dambaji Sun Allah na kwamitin ƙasa mai yaƙi da bauta a jamhuriyar Niger ya faɗa a cikin rahoton wakilin Mumuni Barma.
Mun ga inda an kai kuɗin aure saboda ire-iren wannan abin an ka tsaya an kai bincike an ka kwasa arme. Akwai waɗanda ma suna ga son ma a ce musu su bayi ne, tunda kana ganin su in ka tai wurin biki sai ka ji sun buga gangami sun ce su bayi na sun to wurin mai gidansu shi ba su abin da sun ka ci. Amma waccan bauta ta gaskiya akwai ta ka ɗauko daga wajen wannan yankin da aka ce ma yankin zuwa Ilela ya ɗauka ya yi ƙwanni zuwa Madawa. In ka tai akwai ƴan garuruwa inda aka ce ya kamar shahina na kumiya, shahi ne inda har yanzu mutane ba su fahimta ba da wannan abubuwan ya kamata a bar su.
Bincike ya yi nuni da cewa rashin samun cikakken haɗin kai daga wasu ƴan takarda da wasu shugabannin al'umma na rage wa wannan yaƙi armashi, in ji Ali Buzu, shugaban ƙungiyar Timidiriya mai yaƙi da bauta.
Babban matsala shi ne yaran wahayu wannan. Yawancin wahayu sarakan gargajiya da mayan malamai su ne addasu, don ya kasance sai gani kama yawancin yaran nan su ne suke koma sarakai na gargajiya waɗannan, don diku su da kanun su ba su son ana wannan zance. Cikin ma mutane waɗanda ake bibin kama kansu ya waye ba su son a ɗauko zancen. Bara ne mun yi wani taro tare da wasu har da jiji canza su. Cikin reniyon kin da ake, na ji wani alƙali da ya tashi ya ce haraka bauta abu ce wanda mun ka gado, don bai yiwuwa a zo a ce ɗaya rana a zo a canza shi. Don ina tsammani kamar irin wannan alƙali gobe an kai mishi haraka shari'a, kaga shi an kai mishi haraka bauta, don gare shi kawai abu ne na tarihi, bai yiwuwa abin ya yi.
Bisa la'akari da yadda wasu suka yi zurfi wajen mayar da kansu tamkar mallakin wani da sunan bauta, matsakaimi akan ayyukan faɗakarwa ya zama wajibi ga masu yaƙi da bauta.
Akwai wasu bawi yanzu in ka zo wajensu ka ce musu ku bawi ne a haiddo ku da wannan wuri, sai su dibe ka kamar kai ne baka da ma hankali. Wasu kuma dibi suke kawo masu su ne Allahnsu, abinda sun ka ce shi ne za su yi, don in ba su yi shi ba sun saba musu, kenan sun saba ma Allah.
To na asirin masu wannan haramtaccen aiki na daga cikin hanyoyin kawo ƙarshen bauta.
In dai haraka bauta ce, mutum ya ce ma bawa ka kai ƙara shi gidan zuzu, ni na ni tabbata ma kwasu zai yi kowane ne in dai har zuzu ya ɗauki dusiyan shi ka tabbata ya yi bincike ya tabbata haka nan ne ka ɗauke shi da matsayin bawa to alƙalin zai ɗauka mataki kuma akwai dokoki waɗanda za su buga ka a kyau kuma su ci ka tara ko kai wane ne ka san da wuya ka ga irinsu sun ga an ci musu zarafi su kai ƙara kenan sai an waye musu kai an tabbata musu da su da kansu su ya iya kama kokowa dan su ake yi kenan su sa hannu su kama kokowa.
Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To madalla a gaida Sulemu Muni Barma. A yau Laraba ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya karbi rahoton kwamitin binciken zargin cin hanci da rashawa da ake yi wa tsohon babban sakataren gwamnatin tarayya Lawal Babacir da kuma shugaban hukumar NIA. Ga wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa da ƙarin bayani.
Yau ne mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Farfesa Yemi Osinbajo kuma shugaban kwamitin da ya gudanar da cikakken bincike akan badakalar da ake zargin injiniya Lawal Babashir sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya da aka dakatar tare da ambassador Oke wanda shine director kula da sha'anin leken asiri na ƙasa da ƙasa wanda shi ma aka dakatar bisa ga waɗansu makudan kuɗaɗe da aka samu a wani gidansa a birnin Eko ya miƙa rahoton sa ga shugaba Muhammadu Buhari. Daman dai gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari a yau ta ba da sanar cewa ta ɗage taron da take yi na mako-mako domin samun lokacin yin nazari akan wannan rahoton da aka miƙa wa shugaba Muhammadu Buhari da zumar cewa a cikin sati ɗaya 'yan Najeriya za su samu matsayi ko bayanin da gwamnatin za ta ɗauka dangane da wannan rahoto. Shi kansa Farfesa Yemi Osinbajo da yake tattauna da manema labaru ya ba da hasken cewa lallai ya miƙa wannan rahoton. Amma aka yi juyin duniya nan domin ya ba da haske akan irin shawarorin da suka bada ko kuma abubuwan muhimmai da rahoton nashi ya kumsa ya ce lallai ba zai ce uffan ba sai an jira shugaba Buhari ya ba da sanarwa ko matsayi akan binciken da aka gabatar masa da kuma irin zurfin nazarin da zai yi domin tabbatarwa 'yan Najeriya cewa gwamnatin Muhammadu Buhari da gaske take cewa ba gudu ba ja da baya za ta yaƙi cin hanci da rashawa kuma ta nuna wa 'yan Najeriya a zahiri cewa babu wani ɗan lele da ba za a ladabtar ba idan aka kama shi da wani laifi. Ga da firata ta kaya tsakanina da ɗaya da cikin jami'an da ke ofishin mataimakin shugaban ƙasa Farfesa Yemi Osinbajo wato Hafiz Muhammad dangane da wannan rahoton da aka miƙa wa shugaban ƙasa kamar haka. Amma kafin a kai ga wannan ranar sai da kusan aka kai ruwa rana kafin a ɗauki matakin gudanar da wannan binciken da ma dakatar da waɗannan manyan daraktocin har ma ana zargin cewar rashin bincikensu da ɗaukar irin wannan matakin ya kusan kafar angulu ga fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa da ake ganin gwamnatin Buhari ta yi alƙawarin yi wa 'yan Najeriya.
Eto, kamar yadda kowa ya sani, shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari mutum ne mai bin doka da ka'ida. A lokacin da majalisa ta fara ambaton wannan ko kuma ta kawo wannan maganganu na cewa suna zargin shi a sakataren gwamnati da almundahana a cikin wa'ansu al'amura suka kawo shugaban ƙasa rahoto. Shugaban ƙasa ya ce ai wannan rahoto a mutane tara da aka saka sun yi wannan kwamiti mutum uku ne kawai suka sa hannu a wannan rahoto. So a ganinsa wannan rahoto bai inganta ba in har ba a samu dukkanin 'yan kwamitin sun sa hannu ba. Wanda daga nan ne suka koma suka sake deliberating su wato 'yan majalisa suka ƙara tattauna aka dashi kuma shugaban ƙasa ya kafa nasa kwamitin da kansa wanda shi ne ya saka mataimakinsa ya saka shi ministan shari'a sannan ya saka shi kuma mai ba shawara akan fannin tsaro domin su zauna su gudanar da nasa binciken. Saboda shi shugaban ƙasa sanin kowa ne yana bin dokoki kuma yana bin ka'ida kuma shi mutum ne mai tsari. To yanzu da aka gama wannan rahoto aka kai masa in Allah ya yarda na san 'yan Najeriya da kansu za su ga hukuncin da zai zartar. Tunda ni na tabbata a sanin da ake wa shugaba Muhammadu Buhari ko ɗansa ne ya kama shi da almundahana da cin hanci da rashawa ba zai ɗaga masa ƙafa ba.
Hafiz Muhammad kenan jami'i a ofishin mataimakin shugaban ƙasar Najeriya a tattauna da ne da shi a Abuja. A halin da ake ciki dai shugaba Muhammadu Buhari yana aiki daga ofishinsa da ke cikin gidansa ne. A daidai lokacin da bayanai suka ce ana gyaran ofishinsa da ya yi sama da watanni uku ba a yi amfani da shi ba. Umar Faruk Musa muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Umar Faruk Musa. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ƙarfe 11 kenan da minti 19 na safe a nan Washington. Ga shirinmu na gaba.
Imma ba ta garago.
Jama'a barkamu da haka, da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta gargo. Shirin da muke tattaunawa da bakonmu Kamaluddin Kabir wan dan Najeriya amma mazauni kasar Birtaniya. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne daidai inda yake muna bayanin cewa ɗaya daga cikin abin da ya kamata a rika koyawa dalibai a Najeriya tun daga matakin karatu na farko shine iya magana cikin jama'a. Yau kuma nan zamu dora.
Amma wanda ya kamata tun kila aji ɗaya ko aji biyu ya kasance suna skani na san na har presentation a shekara ta ina jin ta uku kenan uku ko hudu saboda sai da muka je IT muka dawo kan nan muka zo muka defender IT to muka defender IT kan nan muka zo muka seminar muka project duka kuma duka aji hudu ne to kaga wannan yana ɗaya daga cikin abu saboda in mutun na presenting a lokacin malami yana gaban shi nan ne zai ƙara gane cewa tabbas in mutun ya san abin da ake koya mashi idan saboda wani lokaci in ka ba da assignment sai in je in ba wani yayi mani idan kuma wani lokacin ka ba da exam sai mutun ya je abin gannan ya zanna ya hardace in ya hardace kuma yana iya ya zo ya faka exam to wannan kaga ai to ba a cin mana ba
hardacewa ya zo
yawa to shine to hakan
to mun gama da bari mu danye ta daga cikin makaranta ka dan mu shigo cikin gari
ta
kaice kuma a gurguje to na san kila inda kake zaune ba cikin makaranta kake zaune ba kuma ka zauna cikin makaranta dole kai hulɗa da mutane a waje
tabbas
ya kaga hulɗa tsakanin mutane a Birtaniya idan ku kwatanta shi da yadda ake hulɗa gida misali a ce hulɗa makwaci da makwaci ko kuma abokin aiki ko kuma dalibi dan uwanka da dai sauransu
to gaskiya sai in ce ma hulɗa idan dai tsakanin ni da makwabci na shekara uku kenan muna tare amma sunan shi kadai na sani Matisan
amma ba ku san komai game da shi
ba amma na san kullun zai taimaka man da abu guda biyu na ɗaya in an kawo man wasiƙa ban nan zai an san man na biyu na san zai in na hido kwandon shara ta da za a zo a dauka zai maida shi can amma ni afa da akan shi ban san komai ba sai dai in kawai na huce in ce hello hi thank you shikenan gawa shikenan
kai kuma kila kai ma akwai inda kake taimaka mana
to ni ma haka idan an kawo nashi ina an san mashi amma kwandon sharan ma ni kai in hita in ce zai maida shi ya riga ya maida su da kuma garden din mu na san zai zo garden din mu ya dan gyaggyara mana ya cutin mana grasses yayin yana da machine din shi duk kyauta ba mu tabbace mashi kaza ba kawai kai da daidai wallahi dan shi ba mu da wani personal ko wani
gida daban-daban ne ko ko dakuna ne kuke
eh to gida daban-daban ne
okay amma hada wuri guda
eh amma hada kaman guri guda ɗaya ne
amma dai
haraba guda yi gida ɗaya ne
wani batu kuma shine to ya kaga batun bin doka da oda
eh to
ku koma gida
ai gaskiya nan wurin kai da kanka ka sani in doka ce dole ka bi ta kannan kuma babu wai magana wai a saurara magana ce ta a ja maka burki ko kuma akai ka kotu kawai yan sanda suna iya kama mutum a kowane lokaci kannan kuma babu wani magana in kama mutum ba daidai ba kai da kanka kana sauri ka juya ka ce mashi ya hakuri babu wai magana harka ce ta ana zaman lafiya da kuma da kuma kamar misali kowa ya damu da dan uwan shi kamar misali amma kuma damun ba wai na muzanna muna magana ko wani abun gannan ba kawai babu wani abun gannan kuma kowa ya ji da nashi babu wani taimako
kowa ya ci da bakon gidan
shi eh kowa ya ci da bakon gidan shi babu wani taimako magana wai ka ce wai yau in hita in ce please wani can you help me
Allah kuma sai maka
da wani yuwa babu shi
gazo kana nuna tunda kazo kai ba wanda ya taimake ka yace Allah ga gudunmuwa kama
babu wannan gudunmuwa gaskiya kowa tashi tafi da shi kowa
to doka da
a nan bai yuwa gaskiya Birtaniya ba ya ma za a gane kai dan gwamnati ne na harko in dai shago ne kana shiga shago ina shiga shago babu wani abun ganin ka shiga train in shiga train in ka shiga abun ganin duka guda ɗaya ne babu wani magana wai da za a ce wai babu ma wata jiniya
ba wani abu da za a nuna
a ce
ga fifiko tsakanin wannan da
can babu ni ban gani
ko daga mota haka
a to mota in ka je yau ka ce motar da ta hito yau kake so he in je in yi order ta ni ma in ce a bani haya ta yau to babu in ina da kuɗin sai in ce a yi min haya
to ta gidan da kuke zaune ha ba ka iya gane cewa wannan gidan mai kuɗi ne wannan gidan
eh to sai dai in kaga kila kaman misali kaman yahi naka kyau ko kuma irin area da yake yana da babban gida haka dan abu amma duk babu wani bambanci inda shi ma talakan yana da kuɗin da zai biya haya yana iya kama gida haya
irin wannan gidan
da gaskiya sai in ce ma basically kaman ma abun ni yanda nake gani kaman abin da yasa suka ci gaba shine ka san a cikin masu kudi rate ne akwai wanda suke can mataki na sama akwai na ƙasa akwai kuma wanda suke na tsakiya to gaskiya na tsakiyar sun yi yawa a Burtaniya ɗan ƙasan ɗan kadan ne haka kuma na saman idan kuma ka koma Najeriya in kana da kudi kana da kudi in kai talakai ne talakka ne ɗan kadan ne irin mu da muke tsakiya mu lecturer wanda zaka ce kana da misali ɗan abinda zaka sayar abincin ka ka abin ganna so amma abu an ka diba da yawa talakku zaka ga talakka sai yaji ya sha wahala ya nemo abinci ya abin ganna zaka iya samun abu guda daya in dai kana birthday zasu kawo maka abin ganin kati da fulawa yawa na san wannan zasu kawo
komai dangantaka da mutum
awa komai dangantaka da mutum kowa tashi ta hishe shi
yanzu makocin na kana ne ko kana birthday ba zai wuce fulawa daga kati ba
to ai bai ma sani ba
kash wallahi gashi mu koro hira da bakon namu amma kuma ga lokaci ya daga mana hannu muna mutukan godiya a Kamal da ka samu daman ka ziyarce mu a nan sashen Hausa na gidan Radio Murya Amurka har ka samu daman zarafin tattaunawa da mu mun gode kwarai da gaske
to ni ma na gode kwarai da gaske da wannan hira
to ma saware an ce laifin dadi karewa da wannan nemo kawo karshen shirin gaba ɗayan sa sai wani sati a jimu da wani sabon bako yanzu a madadin bakon namu Kamaluddin Kabir da Salamu Abu wanda ya daidaita sautin shirin sai kuma Usman Ahmed Kabara da ya takarwa wajen ganin yiwuwar wannan shirin ni Ladan Ibrahim a yau ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah inda za a ji mu da wani sabon bako
to madalla yanzu kuma ga sakonni da kuka aika mana
Sakonmu na farko a yau yace a magana ta gaskiya matakin da kotun kolin kasar India ta dauka na haramta saki uku a lokaci guda san bai dace ba domin akwai abinda na iya faruwa dole ta sa za a yi saki uku a lokaci guda bayan da haka idan mutun yayi wa matarsa saki uku kuma aka haramta masa rabuwa da ita yaya kenan matsayin auren su kenan a musulunce mahukuntan kasar India ya kamata ku nemi wata hanyar da za ta kara karfafa zaman aure maimakon haramta saki kuma ba ma fatan mahukuntan mu na Afirka su yi koyi da kotun kolin kasar India sako daga Nasiru Kainuwa Hadeja dan saurayi na mai rabo angon wata rana wannan sakon ke ce salam BOA Hausa sako daga Asma'u matar Bashar Kansila mai tukunya bakin kasuwa dadin daji jihar Kebbi hakika duk da ni ba yar kasar India bace nayi murna da farin ciki da wannan mataki da kotun kolin kasar India ta dauka na haramta yin saki uku a lokaci guda a kasar ta India ina fatan hukumomin kasar mu Najeriya za su yi koyi da kasar India wajen saka irin wannan doka ko mace macen aure ya ragu a Najeriya sako na gaba kuwa yace assalamu alaikum BOA Hausa na sha matukar mamakin jin cewa beraye da kwari sun lalata kayayyakin ofishin gaban kasa yayin da yaje jinya a kasar Ingila idan har tabbas haka ne lalle jami'an fadar shugaban kasa ba ku kyautawa shugaban kasa ba sako daga Alhaji Mele Yusufari
to ma da yanzu kuma ga labarai a takaice
yau Laraba ne masu kada kura'a kasar Angola ke zabar sabon shugaban kasa dan maye gurbin da daddan shugaban kasa Jose Eduardo dos Santos wanda zai sauka daga kan karagar mulkin kasar bayan shekaru 38 akan kujerar mulkin ana sa ran jam'iyyar dos Santos ta MPLA dake karkashin jagorancin ministan tsaron kasar Yua Lorenzo wanda jam'iyyar ta tsaida a matsayin dan takararta za ta samu isassun kuru'un da za ta ci gaba da kasancewa akan mulkin kasar Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya gwammace ya zama sanadin samun gagarumin matsalar kasafin kuɗi maimakon ya kasa cika alƙawarin da ya yi a lokacin yakin neman zaben sa na yin abin da ya kira mai matukar muhimmanci wato gina katanga akan iyakar Amurka da makwabciyar ƙasar Mexico.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryen mu na wannan lokaci. Sai kuma da anjima za a ji mu dauke da wasu. Yanzu a madadin Maryam Dauda da sauran abokan aiki da wacce ta shirya kuma ta bada umurni wato Sa'ida Hamdin kenan da injiniyan mu na wannan la'asariya Malam Chang. Baba Yakubu Makeri ne daga Washington DC nake sallama da ku sai a dakaci shirin yau da gobe.